A ranar 12 ga watan Yuni ta bara, wacce ita ce ranar bikin tunawa da demokradiyya a Najeriya, Shugaba Muhammadu Buhari ya ce ba abin da zai hana Najeriya ci gaba tunda kasashen China da India da Indonesia suka ci gaba. Inda yace a cikin waɗannan kasashe, India ce kadai ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Waɗannan bayanai na Shugaba Buhari ya ƙara wa ƙasar ƙarfin gwiwa wajen shiga wasu yarjejeniyoyi da cinikayya da musayar kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka biliyan 2.5. Kwatankwacin naira biliyan 875 ko kuma yuan biliyan 16 a kudin China. Yaya kwararre a harkan tattalin arziki na kasa da kasa Yusha'u Aliyu ke nazarin wannan yarjejeniya da aka shiga kusan shekaru 2 kenan a yanzu ga abin da yake?
Duka yarjejeniyoyin suna tsare ne akan kowa da irin amfanin da zai samu, saboda ita China a galibi ita ne take kan gaba, saboda ita take da manya-manyan hidimomi da ya shafi harkokin man fetur da harkokin gas da harkokin wutar lantarki da harkokin gona kai har da harkokin magunguna. To ita China ta samar da tsarin ne domin ta faɗaɗa ƙarfinta na tattalin arziki a duniya. Ita kuma Najeriya tana ta ƙoƙari ne ta farfaɗar da tattalin arzikinta da ya durƙushe ta kuma samu muhallin matakin babban tattalin arziki a Afirka, kuma wanda yake yaduwa kuma yake haɓaka. To duk da wayar gani da aka shiga tun daga watan Janairu na 2019 zuwa rabin shekara, wato watan June, China sun yi kasuwanci na sama da dala biliyan 8 da biliyan 900. To kin ga ko wannan kasuwanci mai girma ne in kika dubi jarin da ita China ta zuba domin a yi mu'amalan kasuwanci wanda ya kai dala biliyan 2 da miliyan 500. To amma ko da lokaci irin waɗannan yarjejeniyoyi ba za ki iske cewa akwai abin da yake shafe su daga cikin tattalin arzikin da kuma wajensa ba, musamman irin yarjejeniyoyin da Najeriya ta shiga da kasar Rasha, da yarjejeniyoyin ta shiga da kasar India, da yarjejeniyoyin ta shiga da kasar Jamus, kai har da yarjejeniyoyin ta shiga da wasu daga cikin kasashen Afirka.
Baya ga wannan yarjejeniyar musayar kuɗi, akwai ma na kasuwanci da Najeriya ta shiga da kasar China shekaru 4 da suka wuce. Yaya mai nazari a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ke kallon tasirin wannan yunkuri?
Wannan bangaren a nan kasar kamata ya yi masana tattalin arziki da hukumominmu su zama masu kishi, su zama masu wato ya zama na kasar zai kamata su dauko su ajiye a gaban su kacin kansu don su kare maslahata daga irin wannan fauce da manyan kasashen duniya suke shigowa suna ma kananan kasashe. Amma idan kika duba misali ki dauki titunan jiragen kasa da suke yi, kasashen jiragen kasa da na ruwa da na sama a kasashe daban-daban ba ma Najeriya ba, idan kika duba kasashen tun ba je ko ina ba sun gaskiya kusan ba za su iya biyan wato basussukan da suka karbo daga China ba. To kin ga kashe a ka'idar bada tsarin bada bashi irin na kasashe kasar China ita ce za ta yi ruwanta ta yi tsakinta ta dauko ta fauce waɗannan abubuwa ta ci gaba da gudanar da su, wanda a ƙarshe kusan abin zai rikide ne ya koma ana bautar da al'ummar Najeriya din da kuma Afirka baki ɗaya.
Abin jira a gani shine irin tasirin da yarjejeniyoyin za su yi wajen samarwa matasa ayyukan yi, wanda a halin yanzu sun kunshi kashi 60% na waɗanda ke fama da rashin ayyukan yi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.